A Najeriya gwamnatin kasar ta fara ɗaukar matakan rage cunkoso a gidajen kaso na kasar, inda kuma shugaba Muhammadu Buhari ya bukaci gwamnonin jihohi su ma su bi sawunsa, inda tuni aka saki ɗaruruwan 'yan kursuna a ƙoƙarin da gwamnatin ke yi na duba waɗanda laifukansu suka daɗe ba a musu shari'a ba, ko kuma suka yi zaman kason da ya isa a ce hukuncin da aka yi musu akan laifinsu ya wadatar. Duka dai a ƙoƙarin da gwamnatin ke yi na tabbatar da cewa cutar nan ta coronavirus ba ta bi ta gidajen kaso na Najeriya wurin aikata ta'annaki ga rayuwar al'umma ba. Ministan shari'a kuma babban lauya na gwamnatin tarayyar Najeriya Abubakar Malami ya yi munƙarin haske dangane da nasarorin da aka samu da kuma irin dokokin da shugaba Muhammadu Buhari ya rataba hannu a kai domin tabbatar da doka ta ba da ƙarfin da za a rage cunkoso a gidajen kaso na Najeriya, wanda a tarihi ba a taɓa samun irinsa ba, inda yake cewa:
Na farko dai, kamar yadda ka sani, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ɗauki matakai daban-daban ingantacci na ganin da cewa an yi maganin cunkoson. Daga matakan da aka ɗauka, akwai dokar da ke da nasaba da gidajen kaso. Ita kanta wannan doka, an yi mata kwaskwarima na ganin da cewa matsaloli waɗanda suka kasance suna jayo yawaitar kange mutane a gidan kaso ba akan ka'ida ba an yi maganinsu. A can dorikanin yanzu, hukumomin gidan kaso ba su da dama ta ƙin karɓar mutum idan an kawo shi. Amma wannan doka da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya samu hannu ta ba da damar cewa idan an samu cunkoso a gidan kurkuku, to babu dole ga hukumar gidan kaso ta karɓi mutum idan an kawo shi. Wato idan an kawo ta domin kange mutum 1,000, aka kawo mutum na 1,100, tana da ikon cewa ba mu da wurin ajiye shi sai a yi masa wani tanadi na daban. Kwanan nan kana ji jihohi daban-daban suna sakin mutane 100, 150, 200 ko fiye. An kuma ɗauki matakai da dama bayan waɗannan na ganin da cewa ainihin waɗanda ke tsaure a gidan kaso ba tare da an bi bahasin shari'arsu ba, wato awaiting trials, waɗanda fiye da kashi 50% na mazauna kurkuku ire-iren waɗannan mutanen ne. An samu fahimta da ma'aikatan shari'a na gani da cewa an ɗauki matakai na gaugawa domin bin bahasin shari'o'insu a jihohi na Najeriya daban-daban. Mata masu juna biyu ko kuma ainihin masu shayarwa waɗanda ke gidan kaso, waɗanda laifukan ake zargin sun aikata ba masu muni ba ne, an ɗauki mataki sakinsu. Waɗanda suka wuce shekaru 60 na haihuwa kuma aka samu tabbacin cewa sun nuna nadama da kyawawan halaye, an zo da tsare-tsare na sakinsu. Waɗanda suka zauna gidan kaso fiye da kashi 2/3 na adadin da aka yanke musu, su ma an kawo tunani na ainihin dibawa. Waɗanda kawai ba su fa'idantu da abin da ya danganci wannan tsari ba, su ne kamar da ake zargi da aikata laifuka irin na ta'addanci da fashi da makami da ire-iren munanan laifuka waɗanda dai ake ganin da cewa ba daidai ba ne su fa'idantu da wannan tsari.
To yanzu za mu iya sanin kiyasin yawan 'yan hursuna da suka ci modar wannan wato garabasar da aka yi na rangwame na sallamosu, da kuma kiraye-kirayen da muke ji ana yi cewa duk wanda ɗan uwansa ya shekara 5 ko shekara 3-5 yana fuskantar shari'a amma kuma ba a gama shari'a ba, an bada wata namba cewa ya buga waya ya bada bayani domin shi ma a sako shi, haka gaskiya take?
Gaskiya al'amari ba haka al'amari yake ba, amma gaskiya al'amari shine na farko dai su hukumomin kurkuku a bisa ka'idoji waɗanda aka sharɗanta suna da bayanai waɗanda ke da nasaba da wannan tsari, saboda haka haƙƙi ne kan cokam na hukumomin da ke da nasaba da kurkuku. Ta huskar adadi kuma, kamin shigowar wannan annoba an samu nasara ta sallaman mutane wajen 3,800 da wani abu. Yanzu da wannan annoba ta shigo, kuma shugaban ƙasa ya umarni na cewa a faɗaɗa jinƙai zuwa ga gidajen kurkuku, ana ci gaba da haɗa alƙalumman.
Ministan shari'a kuma babban lauya na gwamnatin tarayyar Najeriya kenan Abubakar Malami a tattaunawa da ni da shi a Abuja. Umar Faruku Musa, Amurka, a Abuja, Najeriya.